إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودي والله مدوكاكين سركي دا يقدري حضورمو a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muttari Anda Aliyu a GRA cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattabi Allah ya yarda da shi wannan majalisi shine na 101 a yammacin Alhamis 11 ga watan Rabi'ul Akhir hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 26 ga watan 10 shekara ta 2023 idan ba amince ba a majalisin da ya gabata muna kan gabar karatu dangane da siffar sayyidina Umar ta hudu cikin jerin siffofinsa da mawallafin wannan littafi ya kawo ita ce al-hilmu mun karanta misali na farko da zai fito mana da wannan siffa ta sayyidina Umar ta hilm wacce Bahaushe yake kiranta da zurfin hakuri a larabci in an ce al-hilm shine dabi'a ce da mutum ke siffanta da ita na rashin saurin fushi da kuma idan an masa abun da ya fusata shi yana iya control din zuciyarsa ya danne zuciyarsa koda yana da ikon daukan mataki ya kauda kai wannan shi ake kira al-hilm a ma'anar sa ta larabci wato danne zuciya da kauda kai a lokacin da aka yi karan tsaye wa mutum koda zai iya daukan martani ya dauki mataki sai yayi afuwa ya kauda kai wannan shi ake kira al-hilm to wannan siffa tana daga cikin siffofin da sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya siffanta da su mun karanta misali na farko da zai fito mana da wannan siffa ta sayyidina Umar muna kan gabar karatun misali na biyu sai lokaci ya kure a wancan majalisi idan ba amince ba mun karanta kissa ko muna bayani kan kissar da aka bayyana mana cewa lokacin da sayyidina Umar ya kai ziyara yankin Sham ya sauka a wani gari da ake kiransa Al-Jabiya to a wannan gari na Al-Jabiya sayyidina Umar yayi khutuba ya ambaci abubuwa waɗanda suke masu tarin yawa daga cikin abin da ya ambata cikin khutubar tasa ya ambaci cewar yana nema mutane su masa uzuri bisa mataki da ya dauka akan komandansa da ya tura yankin Sham wato Khalid bin Walid shine gusar da shi da yayi da kuma maye wani a gurbinsa ya gusar da shi akan jagoranci da ya dora shi akai na komanda na musulmi a yakin da ake a yankin Sham ya gusar da shi ya tsora Abu Ubaida a madadin sa ba komai yasa Sayyidina Umar yayi wannan hukunci ba face saba masa umurnin sa da yayi na umurni da ya bashi kan dukiya da ya tara ya kange ta ya tsare ta ga masu rauni to amma wannan umurni sai ya zama bai yi amfani ba Khalid bin al-Walid Allah ya dade shi sai ya rabar da dukiyar wa mayaka da kuma madaukakan mutane da waɗanda Allah ya ba su fasaha da zalaka ta harshe wanda shi Sayyidina Umar yana ga irin waɗannan mutane da aka ba su wannan dukiya ba su cancance ta ba wannan yasa ya gusar da Khalid bin al-Walid akan wannan jagoranci na komanda da yake yi ga mayakan musulunci a yankin Sham ya mai gurbin sa da Abu Ubaidata bin al-Jarrah to shine yake nema mutane su masa uzuri bisa wannan mataki da ya dauka to bayan Sayyidina Umar ya rufe bakin sa ya kammala jawaban sa to a wannan gabas zamu tashi shafi na 170 fa qala Abu Amr bin Habs bin al-Mughira fa qama Abu Amr bin Habs bin al-Mughira sai Abu Amr bin Habs bin al-Mughira take sai miƙe tsaye bayan Sayyidina Umar ya kammala jawabansa ya kammala khutubarsa take Abu Amr bin Habs bin al-Mughira sai miƙe tsaye wannan Abu Amr bin Habs bin al-Mughira yana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sa ya aika shi tare da Aliyu dan Abi Talib zuwa Yaman lokacin da ya tura sayyidina Aliyu ya zama jagora a Yaman ya tura shi da Abu Amr bin Habs bin al-Mughira su kasance tare to sun tafi Yaman din a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi Abu Amr Allah ya yarda da shi yana can sai ya saki matarsa ya aiko matarsa da saki kan cewar ya sake ta Fatima bintu Qais al-Fihriya ya aika mata da sakinta to kafin wannan lokaci dama saki ya auku har sau biyu tsakaninsu wannan sakin da ya aika mata da shi shine saki na uku to lokacin da dan aikensa ya je wakilinsa ya isa ga wannan mata tasa da ya saka Fatima bintu Qais ya isar mata da sakon mijinta cewa mijinki Abu Amr bin Habs ya sake ki sai ya je da alkama a hannunsa sai ya danka mata ya ce gashi ya ce in baki to ita kuma wannan alkama da aka bata sai ta ga yayi kadan sai ta rena shi tunda a ka'ida ta shari'a idan mutum ya saki matarsa shi zai ci gaba da daukar dawainiyarta cinta shanta tufatar da ita gurin zamanta shine fadin Allah madaukakin sarki la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana idan kuka saki matanku kar ku fidda su daga gidajensu gidajen da kuka sanya su suke zaune an jingina su zuwa gare su saboda kun mallaka musu su zauna to idan kuka sake su kar ku fidda su daga gurin da kuka ba su suke zaune sannan su ma kar su fita in har kun fidda su to sun zo da alfasha wacce take bayyananniya to wannan shine abin da aka sani a shari'a idan mutum ya saki matarsa zai batta ta ci gaba da zama a ɗakinsa a gidansa sannan kuma ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarta cinta shanta tufatar da ita da sauran hidindimunta duka zai ci gaba don tana nan kamar a matsayin matarsa take sun da duk lokacin da ya ga dama zai iya mai da ita haka Sheikh Al-Fawzan Al-Fawzan cikin littafinsa Al-Mulakkas Al-Fiqhi ya bayyana cewa matar da aka sake ta saki wanda yake na kome tana ɗaukan hukuncin mata ce har sai lokacin da iddarta ta kare saboda haka za a tufatar da ita za a ciyar da ita za a bata gurin zama idan iddarta ta kare to nan kuma ta fita daga karkashin ikon mijinta in har yana so ya maida ita sai an sake wani auren to ita Fatima lokacin da aka zo mata da alkama sai ta ga a to ni da ya sake ni to ai ba alkama kawai zai kawo mun ba ya kamata ya dauki nauyin ci na da sha na da tufafi na da kuma gurin zama na sai ta rena abin da aka kawo mata to shi wakilin Abu Amr bin Hafs sai yake ce mata ai kin san babu wani nauyin ki a wuyan mu wannan ma mun kyautata miki ne alkaman da na kawo miki to sai bata nitsu ba sai ta je ta koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mijinta Abu Hafs bin Amr Abu Amr bin Hafs ya sake ta kuma sai ya aika mata da alkama annabi amsar da ya bata ita ce laisa laki alaihi nafaqa babu baki da ciyarwa a kansa ma'ana wannan alkamar ma da ya aika miki ya kyautata miki ne tunda yanzu sakin da ke tsakaninki da shi ya kai uku to matukar saki ya kai uku shi miji babu dawainiyar mata a kansa babu ciyarwa ba tufatarwa ba gurin zama amma in saki ɗaya ne ko biyu to nan dawainiyar mata na kansa to amma ita yanzu tunda sakin ya kai uku ba haƙƙin sa bane ya ciyar da ita ba haƙƙin sa bane ba ta gurin zama haka zalika ba haƙƙin sa bane ya tufatar da ita to anan tunda yanzu kuka ta kawo manzon Allah galibi manzon Allah in aka kawo masa kuka yakan yi kokarin sama ma wanda ya kawo masa koken yakan yi kokarin sama masa mafita to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yanzu ina ga abin da za a yi ki je gidan ummu sharik ki yi idda tunda shi wannan miji naki da ya sake ki ba haƙƙin sa bane baki gurin zama tunda sakin ya kai saki uku ki je gidan ummu sharik ki je ki idda hatta duya za ta tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita yace na tuna ashe ummu sharik sahabbaina suna shiga gidanta da cijuwa ce tsohuwa idan kika zauna kika yi idda gidanta zaki takuru baki da daman ki cire kayan ki ki dan huta ki sha iska sai yace ki je ki idda a gidan ibnu ummi maktum saboda shi makaho ne ba zai iya ganin mace ba koda kin cire suturar ki kina shan iska tunda makaho ne ba ganin ki zai ba matsala saboda haka ki je ki idda a gidan ibnu ummi maktum wannan hadisi Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa kaga wannan dalili ne da yake nuna cewar matar da aka sake ta saki uku ta nisanta ga mijinta tunda bashi da ikon ya dawo da ita har sai in ta auri wani miji sa'annan in sun rabu da wancan mijin tana da damar ta dawo gidan wannan mijin amma ba auren kisan wuta ba inji Bahaushe to shi Abu Amr bin Hafs Allah yarda da shi bayan Sayyidina Umar ya kammala wannan khutuba tasa sai ya miƙe tsaye fa qala sai ya ce wallahi ma'tazarta ya Umar wa laqad nazata amilan ista'malahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa aghmadta sayfan sallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa wada'ta amran nasabahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa qata'ta rahiman wa hasadta ibn al-am wannan shine martanin da Abu Amr bin Hafs bin al-Mughira ya mayarwa sayyidina Umar bayan sayyidina Umar ya kammala khutubarsa ya nemi su masa uzuri bisa hukunci da mataki da ya dauka na sauke Khalid bin al-Walid daga jagorancin mayaka ya dora Abu Ubaidah bin al-Jarrah a madadinsa Abu Amr bin Hafs ya ce wallahi ma tazarta ya Umar ya ce wallahi ba za ka zo kana ba da uzuri ba uzurinka ba karbabbe bane ya ga sayyidina Umar a bainar jama'a yace wa laqad nazata amilan ista'malahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashi ka zo ka cire jagoran da manzon Allah da kansa ya ayyana shi ya sanya shi Khalid bin al-Walid gurare daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibintar da al'amari gare shi wajen jagorantar mayaka to shine martanin Abu Amr bin Hafs yace ka gusar da ma'aikacin da manzon Allah da kansa ya nada shi kan irin wannan aiki sannan wa aghmadta sayfan sallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, takobin da manzon Allah ya zare shi ya sari kafirai, kai kuma ka mai da shi cikin gidansa, wato Khalid bin al-Walid, takobi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zare, kai kuma Umar a yau ka zo ka mai da shi cikin gidansa. Wa wada'ta amran nasabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sannan ka kwantar da al'amarin da annabi ya tsaye da shi ya miƙar da shi dodar, kai kuma ka zo ka kwantar da shi, ka ajiye shi, ka dankwafar da shi. Wa qata'ta rahiman, sannan ka yanke zumunta. Wa hasadta ibn al'am, ka yi hasada wa dan baffana. Wannan su ne martanin da Abu Amr ibn Hafs ya gaya wa Sayyidina Umar, bayan Sayyidina Umar ya kammala khutubarsa. Idan muka kula da wannan martani, za mu ga martani ne mai zafi kwarai da gaske, kuma musamman wa shugaba, sannan kuma a bainar jama'a, bayan ya kammala jawabansa aka masa wannan martani. To wani mataki Sayyidina Umar ya ɗauka bisa wannan martani da Abu Amr ibn Hafs ya mayar masa. Faqala Umar radiyallahu anhu, sai Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya ce, innaka qaribul qarabati hadithus sin taghdabu fi ibn ummik fi ibn ammik. Banda wannan Sayyidina Umar bai kara komai ba, yace innaka qaribul qaraba, lallai kai makusancin dangi ne, ma'ana makusancin dangi ne ga Khalid bin al-Walid, tunda yace wa hasadta ibn al-am, kai hasada wa dan baffana. To shine Sayyidina Umar yace innaka qaribul qaraba, lallai kai makusancin dangi ne gawa ga Khalid bin al-Walid. Hadithus sinni, har ila yau kai matashi ne mai tashi, ka san matashi yana da zafin kai, idan ya tashi maganganunsa da martaninsa, yanzu ko da a social media idan ka ga irin sharhi da ta'aliki da matasa suke yi kan shuwagabanni, abin zai baka mamaki yanda suke caccakansu. Saboda me? Saboda matashi ne yana kan tashansa, yana kan gacinsa, wanda dattijo ba zai yi haka ba. To shine Sayyidina Umar ya ce kai hadithus sinni ne, kai matashi ne kana tashi, waɗannan maganganu ne na wanda yake tashi, yake ji da tashi. Taghdabu fi ibn ammik, kana fushi ne akan ɗan babbanka, ba wai kana fushi bane saboda Allah, ba wai kana fushi bane saboda manzon Allah, a'a kana yi ne saboda an taba ɗan babbanka, kenan kaman ta'assubanci kake yi. Kenan Sayyidina Umar ya fahimci wannan martani na Abu Amr bin Hafs bin al-Mughira, martani ne ba wai dan an taba addinin musulunci ba, a dan an taba masa dan babban sani. To banda wannan kuma Sayyidina Umar bai kara wani martani ba. Kaga maganganun nan da Abu Amr Allah ya yarda da shi wa Sayyidina Umar, ai da Sayyidina Umar zai iya daukan mataki bisa waɗannan maganganu da ya masa a matsayinsa na shugaba, sannan kuma abin da ya yi yana ga ya yi ne saboda maslaha. To amma duk da haka a zo a masa irin waɗannan maganganu masu zafi a gaban mutane bainal jama'a, to amma duk da haka Sayyidina Umar sai kau da kansa ya danne zuciyarsa, bai ɗauki mataki ba. Wannan zai fito mana da hilmu na Sayyidina Umar, wato zurfin haƙuri irin nasa, shine kau da kai a lokacin da aka yi wa mutum abu da danne zuciyarsa, sannan ko da yana da ikon ɗaukan mataki ya kau da kai ba tare da ya ɗauki matakin ba. To kuma haka ake so shugabanni su zama cikin al'ummarsu. Dole ne dama idan ka zama shugaba, duk ƙoƙarinka da nagartarka sai wani ya kushe ka, in wani ya yabe ka to wani zai kushe ka, galibi ma za ka tarar masu kushe kan za su fi yawa. To wannan shugabanni sun gaji wannan. To kaga Sayyidina Umar kowa ya shaida adalcinsa, kowa ya shaida nagartarsa, to amma tare da haka bai tsira daga caccaka na wasu daga cikin mabiya ba, bai tsira daga kausasa harshe na wasu daga cikin mabiya ba. To amma Sayyidina Umar duk yadda za a kausasa masa harshe baya ɗaukan martani bisa haka. In kaga ya ɗauki martani to abu ne wanda ya shafi maslaha ta al'umma, amma idan ya shafi shakhsiyarsa, shi karan kansa, a taba shi a caccake shi sai kau da kai, to wannan shine nagartaccen shugaba dole dama zaka samu masu cin kafanka masu magafta masu saranka masu sukarka koda kai daidaito ina yaga an samu tsefu an samu akasi to babban abin da ake so shugaba rigar da ake so shugaba ya sanya ita ce rigar kauda kai da kuma hakuri da danna zuciyarsa sannan kuma duk inda mutun ya zama shugaba ya kwana da sanin cewar dole ne zai hadu da wanda za su fito na fito da shi zai hadu da masu sukarsa zai hadu da masu kushe shi to idan ya kwana da sanin wannan abun zai zo masa da sauki amma idan ya zamanto shi kawai duk inda aka je aka zo dole ne a yabe shi dole a jinjina masa to lalle yana tare da makiya dole kuma ya dinga fada da mutane dole zaka ji yayi fada da wannan ka ji yayi fada da wancan saboda ba yadda za a yi tsira gashi mutane irin su Sayyidina Umar nagartattun mutane wanda ba duniyar suka sanya gaban su ba kuma suna adalci gurgudun ikon su su ma ba su tsira da irin waɗannan mutane ba to ina yaga Allah shugabanni a yau ai kaga min babu aula a ce su ne ba za su tsira daga suka da caccaka na mabiyan su ba to babban dai siffa da ake so shugaba ya sufanta da ita ya zama mai yafiya ya zama mai danna zuciyarsa ya zama mai kauda kai kar ya ce komai akai masa komai aka faɗa a kansa sai ya mai da martani sai ya dau mataki sai yayi kaza wannan ba dabi'a da halayya bace ta shugaba to zamu je zuwa ga babi na biyu inda yace hayatuhu ma'a usratihi wadannan bayanai da yayi a kasa du bayanai ne da kamar maimaici ne na bayanin da muka karanta a sama to saboda mu samu mu cimma wannan tarihi dube da cewa mun kwashe shekaru biyu muna ta kai kawo cikin sa to guraren da muka ga ba mu da bukatuwa gare su sosai zamu tsallake su mu tafi kai tsaye abin da muke da bukatuwa zuwa gare shi saboda mu samu mu cimma wannan tarihi a lokaci wanda yake takaitacce yace hayatuhu ma'a usratihi rayuwar sayyidina Umar tare da usrarsa wato family dinsa iyalansa yayi sayyidina Umar ya rayu da iyalansa a lokacin da yake khalifa lokacin da yake jagora to anan yayi bayanai dai da dama da suke nuna cewar sayyidina Umar bayan ya zama jagora bayan ya zama khalifa ya nuna wa dan iyalansa da ma danginsa gaba daya cewar dadai suke da kowa ya nuna wa iyalansa cewar dadai suke da kowa dan talaka da dan sayyidina Umar duka ba su da bambanci a mahangar sayyidina Umar matakin da zai dauka akan dan wani irin sa zai dauka akan dan sa sannan idan ya tashi baiwa dan sa abin da ya baiwa dan sa kwatankwacin sa zai ba wa dan wani haka matarsa haka sauran iyalansa yanda yake kallon iyalansa haka yake kallon sauran al'umma waɗannan sune takaitattun bayanan da yayi anan to a ciki ya kawo misalai da za su fito maka da yadda sayyidina Umar ke daidaita iyalansa da sauran al'umma kai wasu guraren ma yakan yi fito na fito da iyalan nasa idan wasu mutane a gefe sun yi kokarin fifita iyalansa akan sauran al'umma sai ya nuna baya goyon baya ya nuna baya tare da wannan dabi'a din ya kawo misalai ɗaiɗai har guda 11 to kuma misalai ɗaiɗai har guda 11 a wannan gabar gaskiya za su cinye mana karatun gaba daya to amma ina ga za mu dauki misalai guda 3 zuwa 4 a sun yi yawa mu dauki 5 sai mu tsallaka mu tafi babi na gaba misali na farko da za mu dauka wanda zai fito mana da yadda sayyidina Umar ya mu'amalanci iyalansa mu'amala ta adalci kallon da yake musu daidaile da kallon da yake yi wa sauran al'umma baya fifita su akan sauran al'umma kan kowane irin abu ne na duniya daidai yake daukan su tare da sauran al'umma mu tafi zuwa ga misali na hudu da ya kawo inda yake cewa shafi na 173 inda yake cewa man ujarril manafi'i bisabab silatil qurba bihi wannan misali ne cikin misalai da za su fito maka da yadda sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yake kokarin daidaita tsakanin ƴaƴansa da sauran ƴaƴan al'umma musulmi komin talaucin mutum kimar sa dadai yake da kimar dan sayyidina Umar baya nuna bambanci baya nuna fifiko to wannan misali ne cikin misalai da zamu dauka yace man jarril manafi'i bi sababi silatil qurba bihi sayyidina Umar ya hana wani cikin danginsa yayi kokarin jawo wa kansa amfani saboda alakar da take tsakanin sa da sayyidina Umar ta dangantaka yayi la'akari da cewa shi dan khalifa ne saboda haka bare ya amfani da wannan damar wajen amfanar da kansa a guri kaza da kaza sayyidina Umar bai goyi bayan wannan ba baya tare da wannan kayi amfani da cewar kai kana da dangantaka da shi a matsayinsa na jagora dan ka taimakawa kanka ko ka jawo kanka wani amfani ko ka amfanar da kanka sayyidina Umar yayi fito na fito da wannan dabi'a yace kana Umaru ma'a zalika la yusawwigu ahadan min ahli baitihi an yantafi'a bi shay'in laysa lahu fihi haqq yace sayyidina Umar ya kasance duk da taka tsantsan irin nasa baya halattawa daya daga cikin iyalan gidansa ya amfana da wani abun da bai cancance shi ba sayyidina Umar Allah yarda da shi ya kasance baya halattawa daya daga cikin iyalan gidansa da ya amfana da wani abu komin kashin wannan abun matakar bai cancance shi ba yace rawa malikun fil muwatta anna abdallahi wa ubaydallahi ibn umara kharaja fi jayshin ila al-iraq imamu malik ya rawaito wata riwaya a cikin littafin sa muwatta Allah ya masa rahama cewa anna abdallahi cewa abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar sahabi ne sananne shahararre cikin jerin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya musulunta tare da mahaifinsa abdullahi dan umar a shekara ta biyar bayan farawa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi bai wuce shekara uku lokacin zuwa hudu ba sannan sun yi hijira tare da mahaifinsa daga makka sun dawo madina kaga yana cikin almuhajiruna baya ga haka ya halarci yakin khandaq tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran yakukuwa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya fita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida cewar shi baya cikin yan wuta kuma annabi ya masa shaida cewa shi yana cikin mutanen kirki a hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu wanda aka samu daga shi Abdullahi dan Umar din Allah ya yarda da shi da babansa gaba daya cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi mafarki in sun yi mafarkin sai su zo su ba annabi labarin mafarkin su annabi sai musu tawilin wannan mafarki ya fassara musu abin da mafarkin ya kunsa Abdullahi dan Umar yace ni ma sai nake fata ina ma a ce ni ma nayi mafarki in nayi mafarkin in zo in hakaito manzon Allah in ji me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi yace wata rana na kwanta bacci sai nayi mafarki cewar mala'iku sun zo sun kama ni sun tafi da ni wutar jahannama da suka je da ni wutar jahannama sai naga wasu mutane a cikin wutar wanda a duniya na san su sai na firgita na razana sai wani ya zo ya ce mun ka tsorita ne ya ce take sai na farka a firgice ya ce wannan mafarki ya razana ni matuƙa sai na ji shakkun in je in hakaito mafarkin wa manzon Allah saboda ban san martanin da manzon Allah zai mayar ba ya ce da gari ya waye sai na tafi gurin yar uwata Hafsa ummul mu'minin matar annabi sallallahu alaihi wasallam nake ba ta labari cewar kinji irin mafarkin da nayi Hafsa ta ce to bari zan tambaya maka manzon Allah in ji me zai ce sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya shigo ga Hafsa dama ya saba yakan zaga dakunan matansa idan gari ya waye to sai Hafsa take bashi labari cewa Abdullahi dan Umar yayi mafarki kaza da kaza ya ga mala'iku sun kama shi sun tafi da shi wutar jahannama har ma ya ga wasu cikin waɗanda ya sani a nan duniya a cikin wutar wani ya zo ya same shi ya ce kara zane ne shi ne ya farka a firgice martanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar shine ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli minal layl manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace ai abdullah kan mutumin kirki kaga annabi ya masa shaida kan cewa shi mutumin kirki kaga wannan ta isha abdullah falala ace mutun irin annabi ya maka shaida cewa kai mutumin kirki ne annabi yace law kana yusalli minal layl ina ma da ace yana sallah cikin dare wai in kana da kyau ka dada da wanka ka dada da wanka duk da shi mutumin kirki ne ina ma ace yana sallah cikin dare kaga wannan shaida ta annabi na nuna cewar na farko abdullahi dan umar mutumin kirki na biyu baya daga cikin yan wuta tunda annabi ya ce ni'mar rajulu abdullah kenan tsoron da yake yi ya daina saboda me shi baya daga cikin yan wuta sai annabi ya ce law kana yusalli minal layl ina ma da ace yana sallah cikin dare gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar abdullahi dan umar ya kasance idan ya kwanta tun farkon dare baya tashi sai asuba sai an kira as-salatu sai tashi sallah asuba yace tunda yaji annabi ya faɗi wannan bai sake fashin tsayuwar dare ba har ya koma ga Allah inji dalibin sanata yace har abdullahi dan umar ya koma ga Allah bai sake fashin tsayuwar dare ba kaga wannan na nuna mana kenan tsayuwar dare na daga cikin sabubba da suke sa Allah madaukakin sarki ya nisantar da bawa daga azabar wutar jahannama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kana yusalli minal layl ina ma da ace yana sallah cikin dare kenan abdullahi mutumin kirki ne baya cikin yan wuta ina ma da ace yana sallah cikin dare ya kara nisanta daga wuta kamar wannan shine abin da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunsa abdullahi dan umar yana da tarihi wanda yake mai tarin yawa yana da falala yana cikin al-mukthiruna min ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min as-sahaba yana cikin wadanda suka fi kowa yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sun haura 1000 to amma a cikin su akwai mutane guda 7 wanda mutane 7 din nan ba wanda ya kai su yawan hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abdullahi dan umar yana ciki imamu suyuti a cikin alfiyarsa ya hakaito sunayen waɗannan mutane guda 7 yake cewa wal mukthiruna fi riwayatil athar abu hurairata yalihi ibn umar wa anas wal bahru kal khudri wa jabir wa zawjatur rasul su 7 ya hada su cikin baitoci guda 2 yace wal mukthiruna fi riwayatil athar kuma waɗanda suke yawaita rawaito hadisan annabi ma'ana waɗanda suka fi kowa yawan haddan hadisan annabi ga sunan kamar haka inji imamu suyuti na farko yace abu huraira kenan baya abu huraira ya fi kowa yawan hadisan annabi yace yalihi ibn umar wanda ke mara masa ba shine abdullahi dan umar kaga shine ma yake zuwa mataki na 2 wajen yawan hadisan annabi yawan haddar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane 2 kenan sai na 3 yace wa Anas ibn Malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na 3 wal bahr al-bahr shine abdullahi dan abbas ana kiransa bahr saboda shi kogi ne wajen ilimi shine wal bahr kal khudri kamar abu sa'id al-khudri shi ma yana cikin waɗanda suka fi kowa yawan hadisan annabi yanzu mun samu mutum 5 abu huraira abdullahi dan umar anas bin malik abdullahi bin abbas sai abu sa'id al-khudri sai ce wa jabir wa zawjatur rasul sauran 2 jabir dan abdullahi na karshe zawjatur rasul matar annabi ita ce aisha Allah ya dade ita kallabi tsakanin rauna waɗannan mutane guda 7 baya su wajen haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira na farko na 2 abdullahi ibn umar na 3 anas ibn malik na 4 abdullahi ibn abbas na 5 abu sa'id al-khudri na 6 jabir dan abdullahi na 7 aisha ummul mu'minin siddiqa bintu siddiq radiyallahu anha wa ardaha to anan gurin yana mana bayani cewar a cikin muwatta ta imamu malik an hakaito cewar abdullahi dan umar wanda muka yi takaitaccen bayani kansa da dan uwansa ubaidillah shi yasa anan yace ibnai umar ya'yan umar da Abdullahi dan Umar da Ubaidillahi dan Umar. Ubaidillahi dan Umar an haife shi a zamanin Annabi. Annabi yana raye aka haife shi. Shi yasa da yawa daga cikin malamai suke lissafa shi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an haife shi a zamanin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Amma dai yana dan kankani sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kuma yana cikin zarata cikin mayakan musulunci, wato gwarzo ne, jarumi ne, ya iya yaki, kwararre ne, gogagge ne, yana da basira a fagen daga. To shi yasa a zamanin mahaifinsa Umar dan Khattab, gwagwarmayar yaki da aka yi tai, zaka ji sunansa yana fitowa. Yayi shahada, za mu ce kenan, a lokacin da aka samu sabani tsakanin bangarorin musulmai guda biyu, tawagar sayyidina Aliyu da tawagar sayyidina Muawiya, Allah ya yarda da su gaba daya. Shi Ubaidillah ibn Umar yana cikin tawagar sayyidina Muawiya, Allah ya yarda da su duka. To shi wannan Ubaidillah ibn Umar a lokacin da aka samu wannan yaki wanda za a kira shi yakin cikin gida, tunda tsakanin musulmi ne da musulmi, anan shi aka kashe shi, yana cikin tawagar Muawiya dan Abi Sufyan, Allah ya yarda da su, shekara ta 36 bayan hijira. To an akaito mana cikin muwatta Malik cewa Abdullah ibn Umar da Ubaidillah ibn Umar kharaja fi jayshin ila al-Iraq, sun fita cikin dakarun da aka tura yankin Iraki yaki, tunda an tura dakaru su je su yaki yankin Iraki. Yankin Iraki yankin Farisawa ba musulmai bane, yankin Sham yankin Rumawa ba musulmai bane zamanin sayyidina Umar, tun gabanin nan ma zamanin Annabi ba musulmai bane, zamanin Abubakar ba musulmai bane, amma a zamanin Abubakar aka fara fuskantar da mayaka su je su kira su zuwa ga musulunci. In sun karbi musulunci dama abin da ake fata kenan, in ba su karba ba to a yake su. To Abdullahi dan Umar da Ubaidillah dan Umar sun fita cikin dakaru mayakan da aka fuskantar da su zuwa yankin Iraki. Falamma qafala marra ala Abi Musa al-Ash'ari wa huwa amirun bil Basra, lokacin da suka kammala yakin su, qafala suka kamo hanyar su ta dawowa, suna dawowa za su koma gida kenan, za su koma Madina, sun yi abin da aka tura su su yi na yaki, suna kan hanyar su ta komawa garin Madina. Marra ala Abi Musa al-Ash'ari, sai suka bi ta kan Abu Musa al-Ash'ari, wa huwa amirun bil Basra, amirul Basra a wannan lokaci shi Abu Musa al-Ash'ari shine gwamna a Basra, shi sayyidina Umar ya tura ya zama gwamna a Basra. Tunda mun san a wancan lokaci garuruwa sun yi yawawa shugaba, to sai ga ya kamata a ce yana da wakilai da zai tura su zamanto suna wakiltarsa a waɗannan garuruwan inda baya. Madina shi yake gudanar da abubuwa da kansa, tunda a Madina yake zaune. To amma sauran garuruwa da ba a nan yake ba sai tura wakilai gwamnoninsa. To Abu Musa al-Ash'ari shine gwamnansa a Basara. To Abdullahi dan Umar da Ubaidillah ibn Umar da suka kammala yaki a yankin Iraki suna dawowa, sai suka biya ta kan gwamnan babansu, gwamnan da babansu ya nada a Basara shine Abu Musa al-Ash'ari. Farahhaba bihi ma wa sahala, lokacin da suka isa ga Abu Musa al-Ash'ari sai yayi maraba da su, yayi lale da su, ma'ana ya ji dadin zuwan su, shine farahhaba bihi ma wa sahala, yayi maraba da su, yayi lale da zuwan su, ya ji dadin ziyara da suka kawo masa. Thumma qala, sai yace law aqdiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi, ina ma da a ce akwai wani abu da zan iya amfanar da ku, ma'ana ya musu tukuncin wannan ziyara da suka masa. Kafin idan mutum ya maka abu ka ji dadi, zaka so kai ma a ce ka kyautata masa. To yanzu ziyarar nan da suka kawo masa ya ji dadinta, to shine yake so ina ma a ce ya musu wani abu da zai amfanar da su. Thumma qala, anan gurin akwai taifin eru, yace law aqdiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi, qala bala, kuskure ne wannan. Nan law aqdiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi, wannan daidai ne, ina ma da akwai wani abu da zan iya muku wanda zan amfanar da ku da shi. Thumma qala, sai yace har yanzu dai wannan magana ce tawa ta Abu Musa al-Ash'ari babu maganar Abdullahi dan Umar da Ubaydillahi dan Umar thumma qala sai Abu Musa al-Ash'ari din yace bala a kwarai ku akwai abin da zan iya amfana da ku kamar da yana tunani yanzu meye zan yi wanda zan amfanar da ku yana tunani sai yace bala kwarai ku na tuno akwai abin da zan iya muku wanda zan amfanar da ku da shi hauna malun ga dukiya nan na tara min malillahi cikin dukiya Allah subhanahu wataala uridu an ab'atha bihi ila amiril mu'minina ina so dama in aika wannan dukiyar zuwa ga amirul mu'minin Umar dan Khattab kenan mahaifinsu mahaifin Abdullahi dan Umar da Ubaydillahi dan Umar ya tuno ga wata dabara ga dukiya dama ya tara ta yana da niyyar ya tura wannan dukiyar wa Umar dan Khattab amirul mu'minin dukiya ce ta baitul malil muslimina dukiya ce ta baitul mali sai ya ce fa usnifu kuma فَتَبْتَعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَ الرِّبْحُ فَيَنْزِي أَغَانُوا دَبَارًا da zai yi amfani da ita wajen kyautata ma waɗannan mutane guda biyu da suka ziyarce shi yace fa uslifu kuma wannan dukiyar da kuka ganta da nasara ta nake so na aika sayyidina Umar zan ba ku ita a matsayin bashi zan ba ku ita a matsayin bashi amma ga yadda za ku fatabta'ani bihi mata'an dukiyar nan ku je ku sayi wata haja min mata'il iraq na haja iraq abubuwan da kuke ga in kun saya kun sara kuka tafi da abubuwan zuwa Madina za ku ci riba saboda haka ga wannan dukiyar dama na yi nidin zan tura wa amirul mu'minina ne to amma yanzu tunda ina so in amfanar da ku karbe ta a matsayin bashi sai ku sari hadar iraki wacce mutan Madina suke da bukatuwa zuwa gare ta thumma tabi'anihi bil madina sai ku tafi da wannan hadar ku je ku sayar da ita a Madina idan suka sayar sai su yaya fatu addiyani ra'sal mali ila amirul mu'minin asalin uwar kudin sai ku je ku bayar da ita ga amirul mu'minina muqaddara dirhami 2500 ne kun san dirhami 2500 ba kadan ba dirhami 2500 ne ya ba su a matsayin bashi dama yana so ya tura sayyidina Umar sai ce to amma ga dabara tunda ina so in amfanar da ku kuma wannan dukiyar tana karkashin iko na ku sari kaya na dirhami 2500 din nan na kayan iraki wadda in kun tafi da wannan kayan zuwa garin Madina mutan Madina na bukatuwa na da bukatuwa zuwa ga wannan kayan za ku samu daman sayar da kayan ku ci riba in kun ci riba uwar kudin sai ku danka ga amirul mu'minina dama shine kudin da nake so in aika masa dirhami 2500 din riba kuma da ya doro akwai sai ku amfana da shi to kaga yanzu idan suka tafi da dirhami 2500 suka je suka sari kaya suka je suka sayar a Madina akalla ba su samu ba za su samu ribar dirhami 200 akalla ba su samu ba za su samu ribar dirhami 200 to kaga anan uwar kudi dai ba abin da ya taba ta ko ciyan kai ba ta yi ba dirhami 2500 sai su danka ta wa amirul mu'minina na al'umma musulmini a sa'a baitul mali riba kuma da suka ci sai su amfana da wannan ribar wannan dabarar da Abu Musa al-Ash'ari yayi kenan fatu addiyani ra'sal mali ila amirul mu'minina sai ku bada uwar kudin wa amirul mu'minina sayyidina Umar kenan wa yakunu lakum ar-ribhu riba kuma sai zama mallakin ku ku amfana da ribar fa qala to yanzu ne za su yi magana da duk ba su yi magana ba kaga bayanin da yazo a baya cewa fa qala bala typing error ne ba su yi magana ba su duk magana ce ta Abu Musa al-Ash'ari ya ji dadin ziyarar da suka masa to shine yake so ya musu mukafa'a ya rama musu ya kyautata musu to kuma sai yake ta tunani me zai yi wajen kyautata musu sai ya tuno akwai kudi da ya tara na al'umma musulmi da yake so ya tura wa sayyidina Umar to yanzu tun daga su Abdullahi dan Umar sun kawo masa ziyara kuma yana da aniyar ya amfanar da su wannan kudin su sari hajar iraki su tafi da ita Madina su je su siyar uwar kudin sai su ba wa sayyidina Umar dama ita yi nufin ya aika sayyidina Umar ribar kuma su amfana da ita faqala sai Abdullahi dan Umar da Ubaidillahi dan Umar suka ce wadidna zalika mun so hakan kuwa ma'ana in an yi hakan za su ji dadi hakan zai burge su ba sai fito na fito da hakan ba saboda me bai sabawa karantarwar addinin musulunci ba fa fa'ala Abu Musa al-Ash'ari sai ya aikata aniyarsa ya dauki dukiya sai ya danka musu yace ku je ku sayi duk abin da kuke ga in kun je da shi garin Madina kuka sayar za ku ci riba bayan ya danka musu dukiya wa kataba ila Umar bin al-Khattab an ya'khudha minhum al-mala sai ya dauki takarda da bayro sai ya rubuta wasika ya tura wa sayyidina Umar a matsayinsa na Amirul Mu'minina kan cewa idan Abdullahi dan Umar ɗansa da Ubaidillahi dan Umar ɗansa ƴaƴansa nan guda biyu idan sun dawo Madina za su danka masa dirhami 5000 ya tura sayyidina Umar wannan falamma qadima lokacin da suka iso garin Madina ba'a sai suka sayar da hajar da suka saro a Iraki da wannan kudi da Abu Musa al-Ash'ari ya ba su da suka iso garin Madina sai suka sayar da wannan hajar da suka faro ta a Iraki suka sayar da ita a Madina fa urbiha kuma cikin ikon Allah sai suka ci gagarumar riba sai suka ci gagarumar riba to kaga in an ce gagarumar riba za a iya kiyasta cewa a kowane 1000 sun samu 100 kaga akalla kenan sun samu dirhami 500 tunda mukaddara wannan duk kiyasi muke kaddarawa muke ba mu da alƙalumar da suka haddabe adadin kuɗin da aka ba su muna dai kaddarawa ne sai suka ci gagarumar riba falamma dafa'a zalika ila umara qala akullul jaysh aslafahu to lokacin da suka yi cinikayya a Madina suka ci riba suka zo da uwar kuɗi misali dirhami 5000 suka danka wa sayyidina Umar suka kwashe labari suka bashi haka wasu malamai suka faɗi tunda ba a bayyana ba ya akai sayyidina Umar ya samu labarin abin da ya faru shi kan dai Abu Musa al-Ash'ari ba ya rubuto masa wasika ba cewa za a kawo masa kuɗi kaza to kaga in an kawo masa kuɗi kaza ai babu wani sauran bincike to zai iya yiwuwa su suka ba sayyidina Umar labari suka ce ai Abu Musa al-Ash'ari kuɗin nan ya bamu ne mun yi kasuwanci yace ribar mu dauka mu yi amfani da ita uwar kuɗin kuma mu dawo maka da shi dama kuɗin al'umma musulmi ne haka wasu masu sharhi suka bayyana cewa su suka bashi labari wasu kuma masu sharhi suka ce a'a ba su suka bashi labari ba wasu ne cikin abokan tafiyar su da aka iso Madina sai suka juye wa sayyidina Umar abin da ya faru tsakanin sayyidina tsakanin Abu Musa al-Ash'ari da ƴaƴansa Abdullahi ibn Umar da Ubaidillahi ibn Umar to da suka zo da dukiya sai suka danka ta ga sayyidina Umar fa dafa'a zalika ila Umar dukiyar da Abu Musa al-Ash'ari yace su dankawa Umar sai suka danka masa uwar kudin kenan sai suka rike riba qala sai sayyidina Umar yace akullul jaysh aslafahu wannan mu'amalar da Abu Musa al-Ash'ari ya muku kuku biyu shin dukkan mayaka yayi wannan mu'amalar da su yanda ya ba ku bashin kuɗin nan yace ku je ku sari kaya ku zo ku siyar ku ci riba ku ba da kuɗin shin sauran mayaka ma ya musu wannan mu'amalar yanda ya ba ku ku biyu sauran mayaka ma ya ba su ko kuma keɓe ku yayi kuku biyu kawai saboda ku ƴaƴan Amirul Mu'minina ne shafaffu da mai mun gane martanin sayyidina Umar a matsayin ku na ƴaƴana ne ya keɓe ku ya ba ku ko kuma sauran mayaka ma ya musu wannan mu'amalar qalala sai suka ce a'a ba dukkan mayaka ya bawa ba mu kawai ya bawa da ni Abdullahi da Ubaidillahi ƴaƴanka mu kawai ya ba ma wannan dukiya akan mu sari hajar Iraki mu zo Madina mu sayar mu ci riba ribar mu dauka mu amfana da ita uwar kudin kuma mu baka to me sayyidina Umar yace fa qala Umar ibn al-Khattab ibna amiril mu'minina fa nan akwai fa'u a riwayar Muwatta Malik fa aslafakuma addiyal mala wa ribhahu wannan shine martanin sayyidina Umar. Sayyidina Umar sai ya ce ibna amiril mu'minin, wato ku ɗayan amirul mu'minin shafaffu da mai ko wato ku na musamman, fa aslafa kuma sai ba ku bashi ku sari kaya ku zo ku siyar ku na musamman ku zababbu a cikin mutane, wato ku an zabe ku cikin duhu. Yace to ban yadda da wannan mu'amalan ba, yace ban yadda ba ko kadan. Addi almala wa ribhahu, wannan dukiya da ya baku dole ne ku bayar da ita, ribar ma da kuka ci ko naira kar kowan ku ya dauka, ko dirhami dai ban dauka, ban yadda dai daga cikin ku ya dauka ba, duka ku kawo a sa a baitul mali da ita uwar kudin da ya baku da ribar da kuka ci duka ku kawo, ko dirhami dai ban yadda dai daga cikin ku ya dauka ba. Yaya za a iya kebe ku cikin mutane, ai ba ku kai bane kuka tafi, da ya kamata yanda ya muku wannan mu'amalar sauran mayaka ma ya musu. Kun ga wannan zai nuna mana yadda sayyidina Umar yake kallon ƴaƴansa, haka yake kallon sauran al'umma, haka yake kallon sauran ƴaƴan musulmi, baya yin wani abu ya fifita ƴaƴansa akan sauran al'umma ko kuma sauran ƴaƴan musulmi. Kai ba shi karan kansa ba ma, inda wani cikin gwamnoninsa ko cikin ma'aikatansa ko cikin komandodinsa zai yi wani abu na fifita ɗansa baya yadda, tunda anan ai ba shi yayi ba. Abu Musa al-Ash'ari ne yayi, ɗaya daga cikin gwamnoninsa, amma sai ya fito na fito da abu ya nuna bai yadda ba, ya nuna kawai yanzu dole su su kawo wannan uwar kuɗi da wannan riba da suka ci a sa a baitul mali. To me ya faru? Fa amma Abdullahi fa sakata, amma Abdullahi ibn Umar shi a wannan gabar sai yayi shiru bai ce komai ba, sai yayi shiru bai mai da martani. Me yasa Abdullahi dan Umar yayi shiru? Saboda mutum ne mai tsantseni, mutum ne mai kawaici, mutum ne mai ladabi. To tunda mahaifinsa ya magana ba zai tanka ba, sai yayi shiru. Shine anan yace fa amma Abdullahi fa sakata, amma Abdullahi shi sai ya ja bakinsa ya shiru bai mai da wani martani ba. Wa amma Ubaidillah, amma Ubaidillah dan uwan Abdullahi kenan, faqala sai ya ce ma yanbaghi laka ya amiral mu'minina hadha, wannan kwaman da aka sa tsakanin almu'minina da hadha babu ita, ma yanbaghi laka ya amiral mu'minina hadha, da cancance ka ba ya amiral mu'minin irin wannan hukunci, ma'ana kai a matsayinka na amirul mu'minina mai adalci wa al'umma bai kamata a ce ƴaƴanka ba za ka musu adalci ba, mu ma ya kamata ka mana adalci yadda za ka yi ma sauran al'umma adalci, mu ma ya kamata in haƙƙinmu ne ka bar mana haƙƙinmu. Kenan ma yanbaghi laka ya amirul mu'minina hadha tasarruf, abin da yake nufi kenan, wannan hukunci wannan mataki bai cancance ka ba, bai cancance baka cancanci kai ka dauki mataki irin wannan ba, saboda kai mutum ne da duniya ta shaida adalcinka. To tunda duniya ta shaida kai mutum ne mai adalci, to irin wannan aiki bai kamata ya fito daga gare ka ba, shi yana gani wannan aiki kamar babu adalci a ciki, tunda wannan ribar ai a halaliyarsu ce. Yace launa qasa hadha almal, yana kokarin fito da hujja ce shi Ubaidillah ibn Umar, yana kokarin fito da hujjar da ke nuna cewa wannan ribar halaliyar su ce. Yace launa qasa hadha almal aw halaka ladaminna, yace ya amiral mu'minin wannan dukiyar fa da Abu Musa al-Ash'ari ya bamu, da a ce wani abu zai samu tasgaro ciki, a samu naƙasu cikin dukiyar, misali ya bamu dirhami 5,000 sai dirhami 1,000 ya salwanta, ka san dole mu biya tunda ya rubuto maka cewa za mu zo da kuɗi kaza, kuma ba mu iso mu kawo ƙasa da haka ba, kenan da wani abu zai samu tawaya cikin dukiyar ko kuma dukiyar ta lalace gaba ɗaya ko ta salwanta, dole mu ne mu biya, shine lazamin nahu, dole sai mu biya. In dukiyar ta samu naƙasu dole mu biya, in ma ta salwanta dole mu biya, wannan hujjarsa kenan. In har dole su biya, to kaga kenan yanzu ribar da suka ci bai kamata a ce dole sai sun kawo an sa wannan ribar a baitul mali ba. Faqala Umar, sai Umar yace addiya, yace ban yadda ba fa sai kun kawo kudin nan, dole za ku kawo uwar kudi da riba. fasakata abdullahi abdullahi dan sa sai yayi shiru shi dai a karo na biyu bai sake mai da martani ba waraja'ahu ubaidullah sai ubaidullahi dan umar ya sake maimaita maganar sa ta baya yana kokarin fito da hujjar sa kan cewa wannan riba fa halaliyar su ce haƙƙin su ne bai kamata a ce za a karbi a sa a baitul mali ba to yaya akai aka raba gardama tsakanin abdullahi dan umar da dan sa ubaidullah bisa wannan riba da suka ci da dukiyar da Abu Musa al-Ash'ari ya ba su su kawo wa mahaifin su Umar ina ga mu dasa aya anan saboda kurewan lokaci sai Allah ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka fada na dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko tuntugan harshe Allah gafarta mana in Allah ya kai mu mako na gaba zamu ga yaya ta kaya tsakanin sayyidina Umar da waɗannan ƴaƴa nasa da suka ci riba da dukiyar da aka ba su su kawo masa ya aka kare insha Allah zamu ji mako na gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh